sun gaisuwa mafi girmamawa da daraja ta assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ali Wali ne ke muku lale lale marhabin da sake saduwa da ku ta cikin wani sabon shirin
Baba Suda,
wanda masu surkullen iya zance suka yi masa take da
Sarkin Labari.
Kamar kullum al'ada, shirin shine ya zazzage ya rairaye sannan ya tankaɗo muku labarin da suke zuwa kunnuwanku. Haka zalika Baba Suda da kansa kan bibi wasu al'amura da suke ci muku tuwa ƙwarya don ya yi nuni da na gyara ko nema maslaha ga wasunsu. Za kuma ku fara iya sauraron mu a duk inda kuke a faɗin duniya ta shafinmu na internet www.dalfmkano.com ko a tune in streamer radio, live online radio, online radio box, live from Niger, Africa radios, har ma da shafin mu na sada zumunta na Facebook da LFM Kano. A cikin kunshin shirin na yau za ku ji cewa tun bayan rasuwar mijin wata mata da ya batta da ƴaƴa bakwai ta haɗe da iftila'in gobara su bakwai. Shin kuma a dalili? Su kuwa wasu mutane zargin su ake yi da satar injin wutar lantarki a wani masallaci turkash. Shi ko wani matashi zargi ake yi ya rasa ransa lokacin da wata sa'in sa ta kaure da shi da wani mutum. Bayan korafin da wasu daga cikin ma'aikatan wucin gadi na kwalejin fasaha ta Kano police suka yi, to yau sakataransu ya ce yana da abin cewa game da batun. Madalla, kafin mu nitsa cikin shirin za mu yi waiwaye zuwa shirin ranar Laraba domin na fara sada ku da jakadiyar Suda Maryam Muhammad Usman domin ta karanto muku wasu daga cikin saƙonnin ra'ayoyin da ku masu sauraron mu kuka turo mana kan jigon rahotannin ranar, wanda ya kalli batun yadda wata babbar motar man fetur ta tuntsire a titin bypass inda wasu garin gadi ba. Ƙarshe kuma wani da ya zo a makare domin shi ma ya ɗiba ya tarar ya kusa ƙarewa, nan ne fa ya ƙesta a shana wuta kuma ta kama.
Za mu fara da karanto saƙon Aisha Aliyu, inda take cewa masu tankin mai Allah ya kiyaye ku, kuma masu satar mai Allah ya shirye ku, amin. Wannan mutumi da ka hura wuta Allah ya shirye ka, saƙo daga Kabiru. A ra'ayin Sadiq Yusuf Tsakuwa DKD cewa yake yi tafdijan masu san banza Allah ya kyauta. Salam Baba Suda, haba mutanen gari daga faduwar mota sai ku dinga ibar mai, Allah ya shiri wanda ya kunna wuta, saƙo daga Kabiru makwarari KY. Wannan matashi baka kyauta ba, saboda baka samu rabonka ba shine zaka ƙetta a shana kowa ma ya rasa, sako daga Zainab Muhammad Z. Za mu ƙarƙare da sakon injiniya Garba, inda yake cewa direban tanki Allah ya kiyaye gaba, domin hakan kaddara ce daga Allah. Kai kuma mai ƙetta a shana, a gaskiya baka kyauta ba. Masu sakonnin fatan alkhairi da ma wanda lokaci bai ba mu damar karanta sakonninku ba, mun gari muna godiya, Allah ya bar zumunci.
To sannu Maryama, da haka kuma za mu je ga batutuwan da muka kunso muku a shirin na yau, inda za mu faro shi daga teburin labarai da shirin namu ya kulla kawance da shi, wanda suke ba mu mutum guda da yake karanto mana labarai.
Mai magana da yawun hukumar hana fataucin bil'adama da cin zarafin kananan yara reshen jihar Kano Aliyu Abba Kalli ya ce hukumar su a shirye take wajen daukar duk matakin da ya dace na hukunta mutumin da aka kama da cin zarafin bil'adama ko fataucin yara kanana zuwa kasashen ƙetare. Aliyu Abba Kalli ya bayyana hakan ne yayin ganawarsa da wakilin Nasir Khalid Abubakar, yana mai cewa hukumar su ta sami nasarar kubuto da wasu kananan yara a wani samame da suka kai wasu jahohi da suke makwabtaka da jihar Kano. A nan kuma shugaban hukumar gyaran tituna ta jihar Kano injiniya Idris Wada ya shawarci masu gidaje akan hanyar ruwa da ke yankin kofar ruwa da su yi gaggawar janyewa don kaucewa ta'adin ruwa a lokacin damuna. Injiniya Idris Wada ya bayyana hakan ne lokacin da yake jawabi akan gyaran titin zuwa kofar ruwa da hukumar take tsaka da gudanarwa a yanzu. Ya kuma kara da cewa titin ya lalace sakamakon ruwa da yake taruwa a kansa. Asma'u Sadiq daga sashin labarai.
Wangai sheki da kokari. gabanin mu je gaji gwarawatannin shirin namu na yau za mu yi ratse karamar hukumar kumbotso mu kuma yada zango a yankin dangauro domin ku ji yadda wata mai ayya bakwai take cikin wani mawayacin hali na ina aka saka ina aka ajje mai sauraro karna jaka da yawa matar dai sunanta Maryam Aliyu kuma tun bayan da mai gidanta ya koma ga mahallicinmu watanni 12 ta fara haduwa da tashin wuta gware-gware dai gobara wani abin tausayi shine tun bayan rasuwar mai gidan nata kawo jiya gobarar ta tashi sau 7 haka zalika wani abin mamakin shine duk lokacin da wutar ta tashi idan aka kashe ta aka kuma ɗebe kayan aka maida su wani ɗakin na daban to idan annoba ta sake zagayowa sai su nufi ɗakin da aka maida kayan kamar dai yadda baiwar Allah Maryam Aliyu ta shaida wa jakadan su da Abdullahi Aliyu Dangoro
tan nan wancan karan bana nan ta tashi sai yara suka bi ni suke tare ni daki na ya kama da wuta kafin na zo na zo na tarai al'umma annabi sun cika gidan ana zuba mata ruwa kuma kwana biyu a tsakani rana ɗaya ma sau uku ta kuma tashi shi ma kuma daga gari sake wayewa ta sake kuma kamawa ranar shi ma sau ɗaya ta sake tashi ga wannan karan ranar Alhamis ta kuma tashi ayo ma ta sake kuma kamawa duk ta kore mana kaya ga su ta tashi kamar sau 7 kenan ba ni mataki da muke dauka kawai dai muna fatan ai a taya mu da addu'a Allah ya kawo mana karshen wannan saboda ban san menene yake faruwa akai wana roƙon gwamnati ta taimaka mana kuma ta duba mu saboda yaran da na marayu ne yau miji na ya watan sa ko ba 12 kenan da ransu ba
Allahu akbar su ma wasu makusantan matar sun yi roƙo da masu sukuni da su yi wa Allah da ma'aikin sa su kawo mata agaji
dan Allah dan Allah muna taimako Allah ya taimaka mana gwamnati kuma ta taimaka wannan baiwa Allah ƴaƴan ta marayu ne ba ta da miji
duk inda aka kai kayan ƴaƴan nan da na uwarsu sai ta kama ta cinye da abinci da tsummokaran su gabaki ɗaya sai ta hada ta cinye sai dai a rika gutsutsura kaya wani da wani a jona musu ƴaƴan ta su sa ga hi ƴaƴan nan marayu ne ba su da uba muna roƙon al'umma annabi su taimaka mana da roƙon Allah muna roƙon gwamnatin mu ta kawo mana dauki ta taimaka wannan baiwar Allah
muna roƙon Allah ya raba mu da sharrin narun duniya da lahira kuma gabanin mu kawo muku wannan shiri mun saka wannan labari a shafin mu na Facebook da LFM Kano har ma dubun dubatar al'umma suka bayyana ra'ayoyin su akai wanda zan sada ku da jakadan su da Nasir Khalid Abubakar domin ya karanto muku su
da sakon Abduljalal zamu fara wanda yace Allah ya kiyaye Allah ya sa alkhairi zai zama shi ko Aminu Yunusa cewa yayi Allahu akbar Allah ya mayar mata da alkhairi Allah ya tsare ya sa kuma ta cinye jarabawa sako daga Suleiman Ibrahim Allah kenan mai yadda yaso Allah ya baki ikon cinye wannan jarabawa da Allah ya yi miki ya kuma kawo miki karshen wannan masifa sako daga Gamba Aliyu Ahmad a sakon Firdausi Ibrahim na ibaku cewa tai bayyara Allah ki ci gaba da addu'a Allah ya kawo miki dauki sakon Muhammad Ishaq Dawano kuwa cewa yayi kowa da irin kaddararsa bayyara Allah Allah ya baki ikon cin wannan jarrabawa daga Allah ita kuma man aiman sheka cewa tai Allah ya yaye mata da sakon Umar Sabo Banga zamu karkare duba da lokaci wanda yace ya Allah kai mana tsari a wannan masifa dan haka wali gare ka
to an gaida nasu yanzu kuwa lokaci ne da zamu je gaji gwar rahotannin namu na yau wanda zai fito daga kasuwar ƴan katako dake unguwar Naibawa inda wani matashi mai suna Yusuf Yakubu da aka bi sani da Dage dan unguwa uku ake zargin ya rasa ransa biyo bayan wata sa'insara ta faru tsakaninsa da wani magidanci kuma mai gadi a kasuwar ta ƴan katakon idan mai sauraro bai manta ba tun a ranar Litinin da ta gabata jakadan labarin Abubakar Sabo yake bibiyar labarin inda wannan karan ya samu damar warware bakin zaren labarin domin kuwa ya samu tabbacin batun ta hanyar tattaunawa da wanda ya san abin da ya faru
ni dai abin da na sani akai sun dan kwana biya ka wani lokaci haka ma har na dan gansu suna dan yin hayaniyar haka na da raba su nace a matsayin ka kai mai hankali wancan kuma da bai da hankali shi awali shine mai hankali shi kuma dage ba wani cikakken mai hankali bane to kuma na da raba su din dai abin da kuma har yazo abin dai a shekaran je kenan abin kuma da daddare yazo ya faru abin ai yazo har yayi was awali shi bai yi tunanin haka abin zai faru ba yazo kuma har dai Allah ya bai nasara akan sa da ya buga shi da kasa yazo ƙarar kwana ta zo awali din ma bai ma gudu ya bar gurin bace da kansa yau ɗan sanda waya suka zo gurin sakamakon rigimar da suka yi da shi
ba kuma tare da bata lokaci ba jakadan namu ya tuntu mai magana da yawun ɗan sandan jihar Kano DSP Abdullahi Haruna Kiyawa wanda yace tuni suka tuka hannun su da wanda ake zargi
ranar 27 ga watan goma 2019 da misalin karfe 9:16 na dare mun samu rahoto akan cewa wani mai gadi a kasuwar ƴan katako da ke Na'ibawa mai suna Awwal Usman ya dake wani mai suna Yusuf Yakubu dan shekaru 32 wanda ta dalilin haka ne ya fadi baya musu mun je wurin da gaggawa mun dauke shi mun kai shi babban asibitin Murtala da kenan cikin gari amma rai yayi halinsa tuni shi wannan mai gadi mun kama shi yana hannunmu kuma yanzu haka an dukufa wajen bincike kuma shine ƴan sandan jihar Kano ya bada umarnin maida wannan kura fi sashen bincike da ban fai domin a fada da bincike duk da yake cewa shi mai gadin ya ce wai shi wannan marigayin shi ya fara dukan sa amma yanzu haka ban fara tattaruwa sai du da kuma bayanai wanda insha Allah za mu samu me asalin me ya faru a cikin wannan korafi
to Allah ka kiyashe mu da aikata aikin da na sani kuma sauraro kada ku manta shi dai wannan labari na a matsayin jigwar rahotannin shirin namu na wannan rana kuma za ku fara iya turo mana da ra'ayoyin ku akan sa tun daga yanzu akan lambar waya 0809114995 muna dakonku da haka kuma za mu kai ziyara ofishin Malam Aminu Bello don karɓar sakon da ya aiko Muhammad Shar'a da su
kana fama da matsalar abin hawa ko kana jin kasalar fitowa da gida zuwa bakin titi ko ko makaranta zuwa wurin aiki ke damun ka saboda karancin abin hawa a kusa da kai to jama'ar Kano albishiru ga wata sabuwar manhaja ta zo domin sauƙaƙa muku harkar sufuri mai suna Mira ita dai wannan manhaja hanya ce mafi sauki da mutum zai sauke application a wayarsa domin a duk lokacin da kake buƙatar abin hawa mota ko babur mai kafa uku sai ka shiga ciki ka buƙaci a zo a dauke ka inda kake a kuma kai ka inda kake so a farashi mai rahusa zaka iya daukan drone ko kuma tare da passenger wani abun burgewa shine dan kai mantuwa baka da fargaba domin za a killace maka kayan ka ofishin Mira ka je ka karba garin abun burgewa shine zaka iya biyan mu da kuɗi cash ba lalle sai ta katin banki za a biya mu ba ga tsaro da kwanciyar hankali babu fargabar haduwa da masu kwace da cutar bil adama zaka iya samun kyautar Mira 20,000 duk wata idan ka tura ɗan uwa da abokai sakon gayyatar amfani da Mira domin sauke wannan manhajar sai a shiga Play Store Android a Application Store Aware iPhone sai a rubuta Mira akwatin bincike nan da nan zai bayyana da zarar ka sauke zai fara aiki nan take Mira sifuri a sauƙaƙe
zani zo daukar
me kike yi a wajen nan bayan tun daziga shi can ana lecture
fitowa nayi ne gaskiya ni fa ka san lecture nan da turanci ake yin ta shi yasa bana ganewa
to ai in dai rashin gane turanci ne matsalar ki da sauki domin mu ma da duk ba ma ganewa amma muna fara zuwa makarantar Assad English Academy shikenan muka wuce gurin baki ga ƴan group din mu ba idan suna fesa turanci kamar abin nan London
ba nan kawai suka tsaya ba domin suna yin wannan karatu ne a ranakun Asabar da Lahadi haka kuma sun bude ajujuwa na musamman a ranakun Litinin da Talata ko kuma ranar Laraba da Alhamis da yamma ko kuma da daddare domin ƴan kasuwa da ƴan makaranta da suke karatun part time ko kuma ma'aikatan gwamnati waɗanda ba su da lokaci a cikin ranakun Asabar da Lahadi
Assad English Academy
za ku iya samun form din shiga makarantar a kantin Garba Karfe Investment da ke kwanar Ganduje ko kuma a ɗaya daga cikin office din makarantar da ke Standard Computer Institute a unguwar Sharada Pestri Daurata masallacin Ja'an
za ku iya kiran lambar waya kai tsaye 0809 3976 1111 sanarwa daga daraktan makarantar Adams Said Adam dan dago
to madalla kuma tunda mun dawo bara kuma mu nufi hukumar shari'ar musulunci ta jihar Kano inda ta buƙaci masu hannu da shuni da ma al'umma su rinka tallafa hukumar walau ta fannin kuɗi ko kayan sawa domin taimakawa irin mutanen da suke shiga addinin musulunci Daraktan hukumar yada addinin musulunci na hukumar Murtala Muhammad Adam shine wannan kiran a yayin taron masu ruwa da tsaki na mambobin kwamitin yada addinin musulunci na karamar hukumar Tudun Wada da Doguwa wanda ya gudana a Tudun Wada. Ya ce hukumar na buƙatar tallafi don baiwa irin mutanen da suka musulunta don ganin an jawo su a jiki.
Suna buƙatar gudunmuwan masu arziki wajen su tallafa masu ƴanin da'awa da kayayyakin aiki. Wasu suna buƙatar tufafi ne da za a kai, wasu suna buƙatar abubuwa ne na rayuwa da za a taimaka wa waɗanda suke a ƙauyuka, wanda suna buƙatar taimako wanda ne jawo hankalinsu wajen su cewa akwai masu ƙaunarsu daga musulmi. Saboda haka muna buƙatar ya zamanto masu kuɗinmu su sani cewa daga cikin aikin da Allah ya tsara musu, dukiyar da Allah ya ba su, shine su ciyar ga waɗannan ƙungiyoyi da kwamitoci da suke yin wannan da'awa wajen ci gaba da wannan aiki.
Wasu daga cikin mahalarta taron na yankunan sun ce taron ya zo daidai da lokacin da suke buƙatarsa don ƙarfafa musu gwiwa a ɓangaren yaɗa addinin musulunci.
Domin a cikin abin da kake ka samu wanda ya zo ce zai tallafa maka, musamman dama kuma sa hannun hukuma a ciki, wani dama ita ce Allah ya ajiye daula a hannunta aka ce za ta shigo, to kaga wani abu za mu daɗa samun ƙarfin gwiwa wajen kiran mutane zuwa ga addinin musulunci.
Da za mu samu motocin nan da babaran nan da tabbas da harkokin da'awa za su yi kyau sosai, ba za a dinga samun matsalolin da ake samu ba.
To sai mu ce gaba dai addinin musulunci, kuma Allah ya ba da ikon tallafawar. A nan kuma bayan ƙorafin da wasu daga cikin ma'aikatan wucin gadi na kwalejin fasaha ta Kano Police suka yi na cewa an yi musu ɗan waken zagaye lokacin da aka samu gurbin aiki a kwalejin, maimakon ɗaukan waɗanda suka daɗe suna hidimtawa makarantar. To a yau sakataren ma'aikatar wucin gadin a kwalejin ta Kano Police, Comrade Musaddiq Hassan Tadda, ya ce suna da abin cewa game da batun da ma'aikatan wucin gadin suka furta kamar yadda ya bayyana a zantawarsu da jakadansu da Abba Isa Muhammad.
Wannan koke da suka yi ba ma tare da su ba ra'ayinmu ba ne, hasali ma ƙarerayi ne kawai suka bayyana, domin shirye-shirye sun yi nisa na famana and fashionable da muke sa ran mai girma gwamna zai sahale a bamu, kuma na ce ya sahale kawai lokaci ake jira. Kuma wannan ƙorafe da suka yi ba sa kan layi, kawai sun faɗi ra'ayinsu ne da kuma wani abu da yake tattare da su.
Ka faji mai sauraro, amma ni dai ba zan ce komai ba face abin nan na masu iya magana da ke cewa mai hankali shine ke gane gumin kifi a ruwa. Kamar yadda kowa ya sani cewa rundunar 'yan sandan wannan jiha a kwanakin baya ta yi holin wasu mata da ake zarginsu da sata yara 'yan asalin jihar Kano, suna kuma kai su can Anambra, har ma dai aka yi zargin sun canza musu addini. Haka dai ma a ranar Juma'a da ta gabata cikin wannan shiri kun ji yadda aka yi zargin samun wata mata da wani ƙanƙanin yaro wanda ta ma nuna hotonsa da kuma cewa wai ɗanta ne da ya riɓe ta. To ma sauraro, shi dai wannan batu har yanzu fa yana ta yawo a labban al'umma kan yadda suke ta kiraye-kiraye game hukunta da masu ruwa da tsaki kan su fashi ga lamarin don ganin an yi adalci. Malama Barakatu Adamu ɗan Fanta ita ce shugabar mata ta ɗariƙar Ƙadiriyya, ta ce ita ma tana da abin faɗa.
Ina kira ga malamai gabaki ɗaya na kowane ɓangare su fito su yi Allah wadai da wannan abu, kuma su ja hankalin gwamnati. Kada mutum ya dinga tunanin kada in ya fito ya magana ko ba za a kira sa a bashi kwangila ba ko a bashi kuɗi, a'a ya fito ya faɗa lillahi fillahi, ya kalli Allah ya zo ya faɗa. Kada ya ji tsoro ko yana neman wata kujera ko yana neman wata bukata ya ce shi ba zai fito ya faɗa gwamnati gaskiya ba, a'a ya daure. Ai da ba a ce al'ulama wasatul anbiya su magada annabawa ne, to wanda ya kaji annabi mai kai tsoro su fito su yi hakuri, duniya za a same ta, aka kama Allah, aka kama Allah, an gama. Sai layira ta kyau kullum fatan da muke ubangiji Allah ya sa ranar mutuwa mu ta zama ranar farin cikin mu. Kuma su gwamnatoci kada ta ce a'a saboda siyasa ba za su fito su magana ba, takara za ta zo zan je kudi nemo ƙuri'a, saboda haka ba zan yi ba, aka haka a tsaya a yi adalci. Kuma aka yi adalci aka sa Allah duk abin da ake bukata Allah zai.
Da fatan sakon naki malama ya je kunnuwan waɗanda za su tilasta a gyara. A nan kuma wasu marasa jin tsoron Wahidul Qahhar ne ake zargi da bin dare suka kuma je suka ɓalle ƙofar wani masallaci a unguwar Ɗorai Fako, suka kuma yi gaba da wani inji da yake ba wa masallacin wutar lantarki wa iyazibillahi duk da cewa kafin su sami injin sai da suka sha bakar wahala inda daga karshe ma sai da wani attajiri ya saya musu injinan guda biyu tare da wata makaranta ma'ahadul tajwidul qur'an kamar yadda limamin masallacin gwani ayyuba yusuf ya mana karin haske
kalla mun kai shekara biyu muna kokarin tara kudin wannan inji mu tara kudin su rushe injin nan yana mana amfani guda biyu na farko muna sallah da injin nan na biyu idan muka tashi daga makaranta sallar la'asar muka yi sallah da wannan inji Allah su nusa Allah ya saka masa alkhairi yazo yayi kokari sai a kawo wannan kudi to bazan manta ba wannan lokacin kudin da na bashi ba su kai rabin abin da ake nema na wannan kudin injin ba yaje yayi kokari sayo injin a wannan rana ya cika mana su da mai yau kwana uku sai aka samu wani suba ta gari suka zo wannan kofa na masallaci suka balle makullin kai aka dauke mana wannan inji babban zargin da muke muna ganin cewa wa'inda suka san sirrin wannan guri ne muna roƙon Allah da ƴan unguwa da masu mawadata duk wanda yaga zai iya sai mana wannan inji muna maraba da shi
to mu na ma'anan sai dai mu ci Allah ya shirye su kafin mu je ga fannin mu nan mun shaɗantu domin mu ji a wannan makon ko wani labari jakadiyar Sudan Peace Army ta zakulo mana za mu fara kallon batun wani matashi da ya turje wai shi idan ba karatu a jami'a zai yi ba to fa sai ya kura da karatun dungurunkum domin jin karashin sa gagari gallar gazantawar da yayi da jakadiyar Sudan Aisha Ibrahim Abdul wanda za ku ji shi ta cikin fannin mu na
kuskurena
ya zan yi na gyara
kuskure na a rayuwa a bangaren karatu yazo min dan a yanzu ina wata makaranta wacce bata kai matakin digiri ba kuma kimanin shekara ta 9 ina neman jami'a ban samu ba sai a yanzu na hakura wasu abokan na da suke wasu kananun makarantu na share fagen shiga jami'a duk sun riga sun yi sun gama wasu sun samu abin yi har sai na samu wannan jami'a nayi jarrabawa jam ɗaya banci ba nayi biyu banci ba har guda ɗaya har kusan guda 6 ne amma me duka ban samu wannan kuɗin da nake samu ba gaskiya kuma kowace shekara ta zagayo sai na zauna ina jiran wannan abun amma gaskiya a yanzu da na zauna ne tunani sai na tabbatar gaskiya nayi kuskure tsawon wannan lokacin
Bazan ƙara
dan a yanzu take ta kawo akwai wani aboki na wanda yaje yayi karatu muka gama secondary da shi bai makaranta share fage ta jami'a a yanzu haka karkashin sa nake aiki a yanzu da nake fada miki dan gaskiya ni wannan shine babban kuskure na da ni a rayuwa
kuskure na ya zan yi na gyara
to Allah ya raba mu da aikin da na sani ranar da ba za ta yi aiki ba ga kuma fannin namu na munshaɗantin
ya je kiwo an dade ana ta zagaye burtali an gaji an dawo to kofar kinsa akwai rijiya tsotsayi ne ko a'a ganganci ne sai kwanta baki rijiyar nan dan uwan yana ta tsan nono mai suna ja ake nan shi kuma dayan jaure sai ce eh ja yace na'am ba faishe kai wani abu zai kasance yace kai ana zai kasance yace kai ka barce kawai sai ya kasance yana kasance ran ga yace kai dai baka yi ba wallahi tallahi ka ga ya muka ya kasance ni ma in yi dariya mana yace a'a ba zai ya kasance ashe wai tsohon su nake ngedi a baki rijiya da tsohon ne ta fita kazin dubi fada ce jaure shawaru ita a ga Allah fice war kai sai ce me ya faru shi ai baffa ya fada rijiya ce kai amma dai baka da mutun shi wallahi baffa a shikin rijiya kashe wai zai kasance in ya mutu kuma shikenan mun zama cegu ice kai Allah sauke to suka yi ku aka fito da tsohon nan isha ruwa kai matsoba kamar tsoman ganyen shayi to yero yero shi to shine wai yake dariya wai ai uban sai ya fada rijiya
an gaishe ki mai sunan manya da za kulo mana wannan labari da fatan kuma an dara bai kwalla ba
Tukafin mu karkare a nan kuma ma'aikatar kasuwanci ta jihar Kano tana ƙara jan hankalin duk masu hada-hadar kuɗi ta POS da su yi rajista daga ta farin kamfanin Busy Mobile Nigeria Limited domin sabunta rajistar su. War sanarwa mai kunshe da sa hannun Muhammad Sambai Iliyasu, daraktan mulki na ma'aikatar, wacce ya rubuta a madadin permanent secretary, ta ce yin rajista da kamfanin Busy Mobile ya zama wajibi domin ƙoƙari na tsaftace harkar POS a Kano kuma
magance matsalolin kwarar bata gari a wannan sana'a. Ma'aikatar ta kasuwanci ta ce tana yawan samun korafe-korafe na matsaloli da dama, wasu dake aiki na POS ba sa bin ka'ida, don haka nema ta yanke hukuncin daukan matakin magance matsalar domin amfanin al'umma. Haka kuma ana kira ga duk masu wannan sana'a da su karbi shaidar rajistar yin wurin kasuwancin kamar yadda doka ta tanada. Idan ko ba haka ba, za a fuskanci fushin hukuma. Daga ƙarshe, ma'aikatar ke neman haɗin kai da goyon bayan 'yan sanda domin cimma nasarar wannan aiki.
Babasuda, sarkin labari.
A madadin shugabar shirye-shiryen tashar Asma'u Sadiq lakabin Baby Nice, sai kuma jagoran shirin Ibrahim Abdullahi Soran Dinki, haɗi ma da jigajigai 'yan biyar sarakan zazu Abdulbasid Abdulmumin da Buhari Isa ne suka saita min magana ɗisan ɗaukar sautin, har kuka ji ni tangararau kuma rangaraɗau. Ni kuma da na shirya shirin, kuma na gabatar da muryata Aliyu Wali shine sunana a kullum. Nake cewa yabo da godiya sun tabbata ga Ubangijin talikai. Sai kun sake jina.